Daga nan birnin Washington a gundumar Columbia, sashin Hausa na muryar Amurka ke magana a kai tsaye kan mitoci 19, 31, 49 da kuma 60 a matsakaicin zango. Abin ne mai dake jamhuriyar Niger za ku iya sauraron mu a tashar VOA Africa kan mita 102.5. Sauran gidajen rediyon sun hada da amfani sarauniya, fara'a, FM Nomad, Dalol FM da kuma niyya dake birnin Kunni. Sannan masu sauraron mu a Ghana za su iya samun matashar FM ta Alpha Radio dake Kumasi. Baya ga haka a kodayaushe muna nan a shafukanmu na internet, wato voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a barkanku da asuba da fatan an waye gari lafiya. Yau Litinin 28 ga watan Oktoba shekarar 2019. Mahmud Lalo ne tare da Muhammad Hafiz Baballe muke farin cikin kasancewa da ku a shirinmu na karfe 6 agogon Najeriya, Niger, Kamaru da Chadi. Wato 5 kenan na safe agogon Ghana, karfe 1 dare a nan Washington DC da farko ga kanin labaran duniya.
Sojojin Amurka sun kai wani samami a arewa maso gabashin Siriya wanda yayi sanadin mutuwar shugaban ISIS Abubakar al-Baghdadi. Babban wakilin Amurka a tattaunawa da Taliban Zalmin Khalilzad ya kai ziyarar bazata a Afghanistan. Ɗaruruwan masu zanga-zanga a Iraki sun ci gaba da gudanar da zanga-zanga kan manufofin gwamnati a jiya Lahadi.
To a Najeriya kuwa, yayin da matsalar garkuwa da mutane ke ci gaba da addabar wasu sassan kasar kamar da rautanni ke nunawa, shin waɗanne matakai majalisar dokokin Najeriya ke ɗauka wajen ganin an shawo kan wannan matsala?
Gaskiya ana samun ci gaba sosai daga matakin majalisa, a shirye muke mu zo da kuduri na yadda abun da zai kara dokokin nan su kara ƙarfi.
To a Najeriya har ila yau za ku ji cewa Allah ya yi wa mai ɗakin marigayi Prime Minister Sa Abubakar tafawa ɓalewa rasuwa, wato Hajiya Jummai tafawa ɓalewa.
Kafin wannan an kai ta da kasar India, inda yake neman ta fara jinya.
To muna ɗauke da ƙarin bayani da wani rahoto ma kan shirye-shiryen zaɓe a jamhuriyar Nijar da kuma shirin ciki da gaskiya wanda Sarfilu Hashim Gumel zai gabatar. Amma dai bari mu fara da shan labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, da fatan an waye gari lafiya. Wani samami da sojojin Amurka na musamman suka kai a arewa maso yammacin Siriya ya kai ga samun nasara tare kuma da kawar da shugaban kungiyar IS Abubakar al-Baghdadi, wanda ya yi kace-kace a cewar shugaba Donald Trump a wata sanarwa da ya yi a wani jawabinsa da aka yada ta gidan talabijin a ƙasa baki ɗaya da safiyar jiya Lahadi. Da daren ranar Asabar, Amurka ta yanke hukunci akan shugaban kungiyar 'yan ta'adda na ɗaya a duniya, abinda Trump ya sanar kenan daga ɗakin diplomasiya na fadar White House a jiya Lahadi. Yana mai bayyana cewa shugaban kungiyar IS ya tada bama-baman da ke jikinsa a cikin ginin ƙarƙashin ƙasa, wanda ya kuma rutsa da uku daga cikin 'ya'yansa. Bayan da ya tarwatsa kansa, sai ginin ƙarƙashin ƙasar ya rufta, a cewar Trump. Sai dai babu wani sojan Amurka da ya rasa ransa a lokacin wannan farmaki, amma an kashe mayakan al-Baghdadi da dama kuma an kama wasu, a cewar shugaba Trump. Shugaban ya kuma ƙara da cewa shugaban kungiyar ISIS, wanda ya ɓoye a wasu ramukan ƙarƙashin ƙasa, ya yi ƙoƙarin tserewa kuma ya yi ta kyarma da kuka da kuma ihu a lokacinsa na ƙarshe. Babban wakilin Amurka a tattaunawar zaman lafiya da ake yi a Afghanistan ya gana da shugabanni a Kabul jiya Lahadi bayan ya sauka a ƙasar a wata ziyarar bazata, wadda ita ce ta farko da ya kai tun bayan da shugaba Donald Trump ya dakatar da tattaunawa da kungiyar 'yan tawayen Taliban kan yadda za a kawo ƙarshen yakin Afghanistan. Jami'ai sun ce Zalmin Khalilzad ya samu rakiyar wasu jami'ai, ciki har da Lisa Curtis, babbar darakta mai kula da kudanci da tsakiyar nahiyar Asiya a kwamitin tsaron Amurka. Ziyarar tana zuwa ne a ranar da hukumar zaɓe mai zaman kanta ta Afghanistan IEC ta tsaida ranar 14 ga watan Nuwamba mai zuwa a matsayin ranar da za a saki sakamakon wucin gadi na zaɓen shugaban ƙasar, mai cike da takaddama da aka yi ranar 28 ga watan Satumba. Ɗaruruwan masu zanga-zanga a Iraki sun ci gaba da gudanar da zanga-zangan nuna ƙin jinin gwamnati a jiya Lahadi a babban filin tahrir da ke birnin Baghdad. masu zanga-zangar fiye da 60 ne aka kashe a arangamomin da aka yi da 'yan sanda tun bayan barkewar zanga-zangar a makon da ya gabata. Mun zo nan ne don mu ga bayan gwamnati baki daya a cewar daya daga cikin masu zanga-zangar. A wata sanarwa da hukumar yaƙi da 'yan ta'adda ta Iraki ta fitar jiya Lahadi ta ce an kai jami'an hukumar yaƙin don su kare gine-ginen gwamnati daga tsageru marasa ɗa'a. Bangaren da yake kula da 'yan ta'adda ya ce an ba shi umarnin amfani da duk matakan da suka wajaba don kawo ƙarshen zanga-zangar nuna ƙin jinin gwamnatin Prime Minister Abdul Mahdi. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Shaharar da yankin Hong Kong ya yi a matsayin wurin gudanar da harkokin kasuwanci cikin walwala ya yi ta dusashewa sannan a hankali tun bayan da Birtaniya ta miƙa yankin a hannun China a shekarar 1997, a yayin da kuma masu zanga-zangar ƙirƙirin gwamnati ke zafafa buƙatar su ta neman a yi demokuraɗiyya, kuma zanga-zangar ke rikiɗewa zuwa ta tashin hankali, yanayin kasuwanci sai daɗa taɓarɓarewa yake yi. Masu fasahar kirkire-kirkire da ma'aikatan banki da shugabannin cibiyoyin kuɗi suna daga cikin jerin waɗanda suke so su koma Amurka, wadda wannan wata buƙata ce da ke daɗa nuna cewa akwai buƙatar ɗaukar matakan gaggawa ganin irin jarin da ake buƙata mai neman bizar shiga ta EB-5 ya mallaka, wadda aka fi sani da bizar shiga ta zinare daga $500,000 zuwa $900,000 a wata mai zuwa, wadda rabon a ƙara kuɗin tun 1993 a wani ƙoƙari da ake yi na hana halasta kuɗaɗen haramun. Izinin shiga na EB-5 da ake bayarwa na shekara biyu ne tare da izinin zama ƙasar da sharaɗi na idan ka saka hannun jari a wasu ɓangarorin fafutuka a Amurka, kuma masu neman suna da lokaci har zuwa ranar 21 ga watan Nuwamba don su nema a ƙarƙashin shirin saka jari da ake da shi kafin ya canza. Shugaba Mauricio Macri mai ra'ayin riƙau ya amince da shan kayi a zaben Argentina jiya da daddare, wanda hakan ya share fage ga masu sassaucin ra'ayi suka sake dawowa kan karagar mulki ƙarƙashin Alberto Fernandez, bayan da mafusata masu jefa ƙuri'a suka yi watsi da yadda shugaban ƙasar ya tunkari zazzafar matsalar tattalin arzikin ƙasar wadda ta jefa mutane da dama cikin talauci. Sakamakon zaben ya haifar da dawowar tsohuwar shugabar ƙasar Cristina Fernandez tamkar almara, wadda ita ce mataimakiyar shugaban ƙasa ga Alberto Fernandez, tsohon mai gidanta kuma abinda masu suka suke cewa haka ne musabbabin tsarin mulkinsa. Macri ya faɗa wa taron magoya bayansa a shaƙatar yaƙin neman zaɓensa cewa ya kira Alberto Fernandez don ya taya shi murna, kuma ya gayyace shi don su yi karin kumallon safe su tattauna a yau Litinin a fadar shugaban ƙasa ta Pink. Gwamnan jihar California Gavin Newsom ya kafa dokar ta ɓaci a jiya saboda wutar daji da take ci da kuma ɗaukewar wutar lantarki na miliyoyin mutane don a hana wutar ci gaba da ci.
A gaida Muhammad Hafiz Baballe wanda ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To da farko a Najeriya, yayin da matsalar garkuwa da mutane ke ci gaba da addabar al'ummar kasar kamar yadda rahotanni ke nunawa, hankula sun karkata kan majalisar dokokin kasar kan irin matakan da take dauka wajen ganin ta shawo kan wannan matsala. Yayin wata ziyara da ya kawo mana a nan ofishinmu da majalisar wakilai Honorable Usman Bello Kumo ya ce akwai matakai da suke shirin dauka na ganin an kare lafiyar 'yan Najeriya da dukiyoyinsu, kamar yadda za ku ji a wannan hira da suka yi da Muhammad Hafiz Baballe.
Gaskiya ana samun ci gaba sosai daga matakin majalisa, a shirye muke mu zo da kuduri na yadda abun da zai kara dokokin nan su kara karfi su tabbatar da cewa akwai tsoratarwa, akwai hukuntawa ga duk mutumin da ya je ma dokar kasar karatse. Kuma lalle wannan majalisa ce da ta zo da shiri lalle na ta yi aiki, kuma za ka ga daga kamun ludayenmu da yanayinmu yanzu za ka tabbatar da cewa a shirye muke mu fuskanci Najeriya wajen ganin an inganta ayyuka na dokokin ƙasar.
To rahotanni na nuni da cewa jama'a da dama sun kaurarewa hanyar Kaduna zuwa Abuja saboda matsalar tsaro. An ce hatta manyan jami'an tsaro ma jirgi suke bi da wasu 'yan majalisu. Ta yaya kake ganin za a samu rawa wannan hanya maslaha ta dindindin?
To kazan wani abu na kaman tsari ne na mahukunta kuma da ya shafi surrun aikin su. Amma ina ganin kamar ana kokari ni karan kaina nan sati biyu da wuce na tuka mota ta na bi hanyar Abuja zuwa Kaduna don je daurin aure Zaria.
To yaya kaga hanyar?
Hanya na ganta ala bi. Wannan abu lokacin na tafiya da psychology. Idan ka san yadda ake yin askar kuma kullun kana yin askar sai ka fita ka baro Allah ka baro mahallicin ka sauran al'amura. Amma dole ayi tafiya ayi dole kuma ayi mu'amala dole a harkar kasuwa dole kuma ayi zumunci.
Dan majalisar wakilai Honorable Usman Bello kuma kenan. To nan gaba kadan za mu saki komawa Najeriya amma kafin nan bari mu leka jamhuriyar Niger inda yayin da hukumanci ake ci gaba da rijistar zabe a yankunan Agadez da Tawa da Tilaberi da kuma Dosso shugabannin hukumar zaben kasar ta Seni sun yi watsi da wasu bayanai da aka yada a kafafen sada zumunta wadanda ke zargin ana gudanar da rijistar zabe a boye a wasu garuruwan yankin Yamai. Mataimakin shugaban hukumar ta Seni ne Alhaji Aladua Amada yayi wa wakilin musulmanmu Barma karin bayani a wannan hirar da suka yi.
Duk wannan abin da mutane suke tsaya shaci hudu ne. Demokrasi muke baka hana mutum shaci hudu ba. Mai akwai gaskiya akwai ƙarya. Gaskiya tana fita sit din Seni Niger. Duk in labari kuke so ku nema ku je wajen wannan sit din. Na biyu Seni kullun kowata abu da take. Kuma menene ko da safe ko da maraice kai ko da dare in kuna son labari ku zo wajen Seni. Tunda ɗan magana suka ce waka bakin mi ita ai ta hidaki ko.
Akwai wasu bayanai dake cewa an gano wasu na'urori na rajista a wasu wuraren da bai dace a gansu ba wanda alama ce ta coge shin takamaimai ya gaskiyar labarin nan take
wannan labarin ba gaskiya bane ba shaci hudu ne wannan wanda aka ce an gano wani wuri kama ana kidaya a boye in kuna tuni lokacin da aka yi taron CNDP da muka je mun gaya ma yan siyasa da hukuma ke akwai wasu kit wanda ake ce ma kit tablet wanda suka samu matsala wanda suka sama bin fara wannan kidaya ba ɗaya ga watan Oktoba muka ce sai an gyara su wannan kit tablet in su ne aka gyara lokacin da aka gyara su da nasarin masu kwangilai suka gyara suka kamana kan a fara aiki da su dole sai an gwada su to wannan gwajin ne aka tafi gari uku na ƙauyen Yamma aka je aka yi shi ne mutane suka ce ke kama ana wani toge ko ku ana wani kidaya a boye babu wani kidaya da ake a boye an gwada su sun yi kuma mutanen da aka ma register goge sunan su za a yi tunda kamar inda kuka sani Yamme batta cikin zaure na hari na wannan kidaya kun ji gaskiya abin
a wuraren da aka fara irin su Agadez da su Tawa an gano cewa kamar akwai alamun ma'aikata da dama ba su lakanci aikin nan ba shin me mataki da ka dauka akan wannan
kamar inda na farin ba gaskiya bane wannan na bin shi ma ba gaskiya bane tunda wannan ma'aikatan wanda muka tura cikin gundumomi wata guda muka yi muna ba su horo ba a taba kawo mana ba labari aka ce ke a wannan zauren register ga wannan ba su aikin su ba mu duk wanda suke aiki an tu suna aikin su kamar inda ya kamata abu duk in farko ne dole sai an ga akwai el mushkila kadan kamar abun bai tahiya
wasu na cewa hukumar zabe na fuskantar matsalar kudaden da za ta yi amfani da su wajen tsare-tsaren zabukan da ke tafe
to Allah na gani gwamnati tana kokarinta dan ta bamu abin da ya kamata mu tsara wannan sabon girgam kuma mu tsara zabe matsalar da ake cewa kun san ana iya rubuta takarda mai kuɗi kan su hutu ana samun jinkiri shine mai umban da wannan ba gaskiya da yanzu alhamdulillah
Alhaji Aladua Amada kenan na hukumar Seni a jamhuriyar Niger to gwamnatin jihar Bauchi dake arewa maso gabashin Najeriya ta sanar da rasuwar mai ɗakin marigayi wato Prime Minister Najeriya Sa Abubakar Tafawa Balewa wato Hajiya Aisha Balewa wacce aka fi sani da Hajja Jummai wacce Allah ya rasuwa a jiya Lahadi dangane da haka na tuntubi wakilin mu a Bauchi Abdulwahab Muhammad wanda ya ga sanarwar ga kuma karin bayanin da ya mun
yan sai ya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ita dai Hajiya Jummai ita ce mata da farko ne shi marigayi a tsayin san Najeriya ta da ka tafi a Balewa kuma tare da addini Lahadi
a wani asibiti da ke garin Lagos. Sai dai kafin wannan an kai ta da kasar India, inda yake neman ta fara jinya. Sai dai Allah ya gangaji ya sa aka sake dawowa da ita gida Najeriya, da kuma ta ci gaba da jinyanta. Sai jinyan da ya yi ta Allah ya yi na tsaron kwana ne.
Wato, ina fahimce ka dai ta yi ta fama da rashin lafiya kenan?
Eh, ta yi ta fama da rashin lafiya a gaskiya ɗayan lokaci. Kasance dai ga kuma manyanta haka. Yanzu abin da yake a hukumance, a ganin jihar Bauchi da Lahadi Kabiru Muhammad ya ba da sanarwa. Since we are now because we know how to do it, it is good. Azira, if you want to go to the Amat Isala, I think it's not a matter of it in the Italian currency. So then, I don't know if you feel, I don't know if you feel, because I'm going to have the authority to have a
yawa dama na so-unzo daga tambayar cewa shin ita marigayiyar ya'ya ne wata bari?
Ita marigayiyar hajjiyar jini ta da fita bai ya'ya takwas da jikinin da dama. Cikin ya'yan nan nata akwai hajjiyar yalwa wanda yake ita babbar sakatariya ce a ma'aikatar ciniki da masana'antu na jihar Bauchi.
To, Abdulwahab, ya zuwa lokacin da aka sanar da rasuwar marigayiya Hajiya Jummai ta faɓalewa, kamar ya al'ummar jihar suka ji da wannan rashi da aka yi?
Da aka samu wannan batun rasuwa nata, jama'a sun yi ta duniya zuwa gidanki na rigayi da Abubakar ta faɓalewa da ke kan hanyar Ranrod a nan cikin garin Bauchi domin bayyana alhaminsu a dangane da wannan babban rashi da aka yi. Wannan babban rashi da aka yi ba wai ya tsaya da jihar Bauchi ba ne, domin saboda yin aka yi dubi da irin gudunmawar da shi mijinta na rigayi ta Abubakar ta faɓalewa da za a ɗauka tamkar rashin matsala na 'yan Najeriya gabakiɗaya.
Wakilinmu Abdulwahab Muhammad kenan a Bauchi. Yanzu kuma ga Sarfil Hashin Gumel da shirin ciki da gaskiya a daidai lokacin da agogo ke cewa karfe 1 dare ne da minti 18 a nan Washington DC.
Jama'a assalamu alaikum. A ci gaba da bindiddigin shirin gwamnatin tarayyar Najeriya na matasa da ake kira N-Power. Filin ciki da gaskiya ji ƙorafe-ƙorafen wasu matasa kan cewa akan cire su ko a yi musu murabus daga shirin ba tare da saninsu ba. Kan haka muka yi alƙawarin tuntuɓar masu gudanar da wannan shiri na N-Power. Ku biyo mu cikin shirin. Sunana Sarfil Hashin Gumel. Bayan sauraron dukkan ƙorafe-ƙorafen da aka gabatar mana, filin ciki da gaskiya ya tuntuɓi mai baiwa shugaban Najeriya Muhammadu Buhari shawara a fannin ayyuka na musamman Hajiya Maryam Uwais, wadda shirin N-Power ke ɗaya daga cikin ayyukan da ke ƙarƙashin ofishinta. Ga kuma yadda tattaunawa ta kasance.
Hajiya Maryam Uwais, wakilanmu sun tattauna da wasu daga cikin waɗanda suka amfana daga shirin na musamman ma, wata daga jihar Borno mai suna Aisha, wacce ta ce tana cikin samun wannan kuɗin sai aka daina turo mata, sai kuma aka sa wai an mata murabus daga aikin a shafinta ko abinda suke kira status ne da ake da shi na shirin. Haka wani daga jihar Yobe mai suna Malami Agashewa, wanda tun da ya fara aikin sai da ya share wata 15 ba bashi ko sisin kobo ba. Hajiya Maryam Uwais, kuna da irin waɗannan labaran ƙorafe-ƙorafe na waɗannan matasa da ke wannan aikin?
Ni abin nan ya bani mamaki ce, har wata 15 kuma ba a ba mu sunan shi ba. Akwai waɗanda za su ce suna cewa suna aikin N-Power ne, amma ai abin nan ka san yadda yake da na'ura, ni ban san su ba. Babu dalilin da zai sa mu ƙi biyan su. Sunayensu kila daga state ba a aiko mana ba. amma babu yanda za a yi mutane yanzu cikin 100 kamar 98.2% din su ina din su cikin 200,000 din da muka samu. So amma dole ba za ka ce ka zama gaba ɗaya kana biyan kowa da kowa ba. Akwai waɗanda sun samu aiki fa amma sun ɓoye mana tunda mu muna Abuja. Sun samu aiki gwamnati ta ba su aiki ko wani ya ɗauke su aiki amma ba su faɗa ba don su ci gaba da samun wannan 2030 ɗin. To abin da ke faruwa idan ba state ta ba mu kamar payroll ɗin ta ga mun sa akan namu payroll ɗin ba za mu san yayi ya samu aiki ba ko waye ya samu aiki ba. So muke gaya mutane ga lambobinmu duk wanda kuka sani ya samu aiki. Kuma yana kan kyanfa ya toshe wani wanda ba yi da aiki kuma yana ya kamata ya samu aiki. Ku sanar da mu.
Yawwa.
To idan waɗannan sunaye ana ta aiko mana in an aiko mana mu ce musu text a wayarsu. Mu ce gashi an gaya mana an ce kun samu aiki saboda haka za mu tsayar da biya har kwana 45. Cikin kwana 45 ɗin nan. Ku samu lata ku samo mana wasiƙa ku aiko mana daga wajen da kuke aiki akan cewa kuna aikin kuma ko a kowace jiha gwamna ya bamu mutum ɗaya da muke aiki da shi wanda shi ne kamar yake shugabanci a wannan jihar akan aikin da muke yi. To banda inda kuke aiki shi wannan wanda yake shugabanci a jiha shi ma muna kiran shi focal person ɗin nan ko mace ne ko namiji shi ma ya bada wasiƙa ko ita ma ta bada wasiƙa cewa a kana aikin nan ko kana aikin nan in cikin kwana 45 ba mu samu wannan wasiƙun ba daga wajen ku to za mu yanke gaba ɗaya. Amma in cikin kwana 45 kun dawo kun nuna mana cewa sharri aka yi ƙarya ne to za a mayar da ku kuma za a ci gaba da biyan ku kuma kuɗin kwana 45 ɗin nan za a biya. Wasu sun dawo kuma mun mai da su. Wasu kuwa da kansu sun mana wasiƙa sun ce sun bari ma cewa sun samu aiki ko sun tada nasu sana'ar abinda suke samu ma ya wuce 30,000 saboda haka a cire sunansu. Wasu kuma a ce ai sun rasu. Wasu kuma a ce ai sun bar wajen da suke aikin sun koma wata jiha. Duk wannan babu wanda aka sanar da mu bin yi wannan text ba. Wasu suna dawa wasu ba su dawa idan ko cikin kwana 45 suna ba su ji labari ba za mu yanki.
Yawwa shi ne ake kira an sauke mutum daga aikin kenan. To Maryam abin da ya faru shi wannan malamin tun lokacin da aka ɗauke shi na farkon nan ne a 2016 sai da ya share watanni 15 a na 16 ne ya samu biyan sau ɗaya kawai. Nan ma ta bankin Union ne ina jin da bankin nasa kenan da aka ce ba BBN ya koma First Bank ya saki inda aka ce ba a son nan da aka tura masa kudin nan sau ɗaya tak a tsawon
wannan. Ina ruwan mu da wani banki yake amfani da shi ka gani in haka ta faru to BBN din shi da ya matching account number din shi ba shi yasa muke aiki da ni. Sunanka da BVN ɗinka da account number ɗinka duk sai ya yi matching sannan muke so mu biya. Dan idan BVN ɗinka bai yi matching account number ɗinka ba, babu yanda za a yi kuɗi ya kai account ɗinka. Don haka yanda na gaya maka 200,000 nan ko da muka so mu samu da muka aika wa NIB ta dawo mana ta ce 93% wato 93 cikin 100 sun ba mu details. Correctly sun ba mu sunansu ya yi matching BBN ya yi matching account number. Saboda haka su biyansu ya yi babu wani matsala ba laifinmu ba ne. Amma idan BBN ɗinka bai yi matching ba, bari in baka misali. Akwai state inda da muka aika musu dukkan sunaye na state ɗinki, sai suka nemi su canza sunaye, sai suka yi kiran manya-manyan garin ba zan faɗi sunan jihar ba. Kiran kwamishinoni da members na House of Assembly suka ce ku kawo sunayen. Sai suka ciccire sunayen waɗanda suka gani kamar ba 'yan ƙasan ba 'yan jihar ba tunda za ka gane a yi. Ko? In dai suna ne a san. To sai suka ciccire sai suka nufanya. sai suka dawo mana da su akan cewa ai ga su duk an aika su an kai su sun an kakkai su an sun duk sun samu wajen aiki da muka aika wa NIDS a soma biya sai NIDS ta ce ai wa'annan sunaye ba su yi macin BVN ba ba su yi macin akan namba ba su jiha ba su san cewa duk muna da wannan rekod din ba ka gane saboda haka dukkan wa'anda aka kawo sunayensu sababbi tunda mu muna da sunayen da account number da BVN da ba a iya ambiya su ba amma su ma wa'anda originally muka aika musu text cewa an dauke ku su ma ba a biya su ba tunda ba a dawo mana da sunayensu ba ka gane ka gane
na gane
sai ka kuma zanga zanga su ba a biya su ba su ba biya su ba na tashi na je ni da kaina na ce zan magana da su da yake ba su da gaskiya wannan jiha wanda suke kokarin wanda suke wanda aka sa akan magana sai suka je da ni a hajjiya sai kin yi magana da su ba bari za mu yi miki bayani nace a ku ban mu yi magana da wai ai matasa ne kada ku ga miki magana nace ku ban mu dai yi magana da naje suka ce wai gaskiya ne za mu aiko ID card nace a ban mu magana ID card ba ya miki bayani nace to ku wanda muka yi muku text cewa an dauke ku a wannan abu ku ne ya kamata za a ba aikin nan za mu sake taso da tuni zuba daga jiha za mu tsaki mutane ba za mu kawo mutane daga Abuja su zo su zauna da mutanen jiha a duk ya ko wajen aiki nace ku kuma wa'anda jiha ta ce muku wa'anda manyan ku suka ce muku a'a an dauke ku da baki muku samu text din ba ku yi hakuri za mu sake buɗewa nan da shekara dan mun bude ku nemi aikin nan aka dauke ku za ku shiga namu records din sannan za mu iya daukan ku a aiki haka muka warware abin
idan Allah kai mako mai zuwa za ku ji matakin da Hajiya Maryam Uwe za ta dauka wajen share wa dukkan matasan da ke fuskantar matsaloli a shirin Empower idan har suna kan shirin bisa ka'ida yanzu amadadin waɗanda suka taimaka shirin ya zo gare ku da suka haɗa da Mahmud Ibrahim Kwari da Haruna Dauda sai kuma Nasir Adam Ali Kaya ni Sarfil Hashim Gumil ke cewa sai mun sake haduwa a wani sabon shirin mako mai zuwa mu kasance lafiya
kuma da yanzu kuma ga labarai a takaice
wani sama mai da sojojin Amurka na musamman suka kai a arewa maso yammacin Syria ya kai ga samun nasara tare kuma da kawar da shugaban kungiyar ISIS Abubakar al-Baghdadi wanda yi kacakaca a cewar shugaba Donald Trump a wata sanarwa da yayi a wani jawabinsa da aka yada ta gidan talabijin a ƙasa baki ɗaya da safiyar jiya Lahadi Babban wakilin Amurka a tattaunawar zaman lafiya da ake yi a Afghanistan ya gana da shugabanni a Kabul jiya Lahadi bayan ya sauka a ƙasar a wata ziyarar bazata. Ɗaruruwan masu zanga-zanga a Iraki sun ci gaba da gudanar da zanga-zangar nuna ƙin jinin gwamnati a jiya Lahadi a babban filin Tahrir da ke birnin Baghdad. Masu zanga-zanga fiye da 60 ne aka kashe a arangamomin da aka yi da 'yan sanda tun bayan barkewar zanga-zangar a makon da ya gabata. Shaharar da yankin Hong Kong ya yi a matsayin wurin gudanar da harkokin kasuwanci cikin walwala ya yi ta dasashewa sannu a hankali tun bayan da Birtaniya ta mika yankin a hannun China a shekarar 1997.
To masu sauraro da aka makawo ƙarshen shirin sai kuma ɗan anjima za mu dawo a shirinmu na hantsi idan Allah ya kai mu kafin nan bari mu miƙa saƙon ta'aziyya ga iyalan marigayi wanban Kano Mahmud Usman bisa rasuwar matarsa Hajja Halima da aka fi sani da yaya Ladi. Wace Allah ya warasuwa a ranar Alhamis da fatan Allah ya ji kanta. Haka zalika muna miƙa saƙon ta'aziyya ga abokin aikin Muhammad Haris Baballe bisa rasuwar yar mahaifiyarsa Hajjia Hadiza Umar a gide-gide da ke jihar Kano da fatan Allah ya ji kanta. Yanzu a madadin shi Haris Baballen da Chuba Hero Diodine sai injiniyan mu Justin Mahmud Lalo ke cewa sai mu tara a shirinmu na hantsi.
VOA Afrique.